Hausa na Muryar Amurka kake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 14 ga watan Disamba a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata hadakar kungiyoyin arewacin Najeriya na ganin gwamnatin kasar ce ke da alhakin matsalolin da ake fuskanta. Duba da yadda lamarin tsaro ke ci gaba da tabarbarewa musamman a yankin arewa inda jama'a ke ci gaba da kokawa akan batun.
Yanzu haka buguwar kada nema yanzu garin gatawa kara garin idi zambadawa nasarawa suna can da tsowa ce. Kaji dai nan gatawa sun ɗauki wani liman da wasu mutum uku kuma sun ka zaka cikin daren kuma sun ka mabari masallaci kuma sun ka ɗauki mutum uku. Ya kamata a walka daga baki.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Niger sun zargi kakakin majalisar dokokin kasar da taka doka sakamakon rashin basu damar sauraron ministan tsaro da takwaran aikinsa na cikin gida game da wasu masu zanga-zanga da suka toshe hanyar ayarin motocin sojan Faransa a watan da ya gabata. Muna kuma tafa da rahotonmu na musamman akan batun tsaro daga jihar Niger, sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Jama'an lafiya a Najeriya sun ce za a lalata kusan allurar rigakafin COVID-19 miliyan ɗaya da suka lalace kafin a yi amfani da su. Hukumomin sun dora laifin lalacewar ne a kan masu ba da agajin da suka ba da allurar rigakafi mai ɗan gajeren lokaci. Babban daraktan hukumar kula da kiwon lafiya ta ƙasa matakin farko Faisal Shu'aibu shi ne ya ba da wannan sanarwar a wurin wani taron mako-mako akan COVID-19 a jiya Litinin a birnin Abuja. Ya ce an fitar da kimanin allurar rigakafi miliyan guda daga cikin rigakafin da aka shigo da su ƙasar. Shu'aibu ya ƙara da cewa hukumomin lafiyar da aiki tare da hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi da kuma ma'aikatar muhalli domin tabbatar da ganin an bi ka'idar lafiya da ta kariya da kuma ta muhalli wurin lalata rigakafin. A ƙasar Kenya kuma babban kotun ƙasar ta dakatar da umarnin gwamnati cewa kowa ya je ma'aikatan jama'a da sauran wurare domin yin allurar rigakafin COVID-19 kafin ranar 21 ga watan Disamba. Alƙalin babban kotun Kenya Anthony Mrema ya dakatar da umarnin da gwamnatin ta bayar cewa duk wanda bai riga kafi ba to ba zai samu kulawa ba a ma'aikatan jama'a daga mako mai zuwa. Wani ɗan kasuwa Enoch Aura shi ne shigar da ƙara a kotu a makon da ya gabata yana ƙalubalantar umarnin gwamnati cewa ya saba wa doka. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatin Kenya da ta yi wa umarnin nata gyaran fuska kada ta daina ba da umarni da zai saba da 'yancin bil'adama. Mutane miliyan 3,200 ne suka samu cikakken allurar rigakafi a Kenya, kana wasu ɗaiɗaiku kuma da suka kai miliyan 5,300 su kuma sun samu rigakafi aƙalla sau ɗaya. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kashedi cewa Afghanistan tana fuskantar matsalar cin zarafin bil'adama, kana idan mahukuntan Taliban suka gaza mutunta 'yancin bil'adama hakan ka iya ƙara jefa ƙasar cikin rikici kana zai shafi ci gaban ƙasar. An gabatar da rahoton shugaban hukumar ne a wata zama ta musamman da hukumar ta yi. Rahoton ya kwatanta wannan mummunan hali da ake ciki a kasar da miliyoyin mutane ba su samun abubuwan more rayuwa da kusan rushewar tattalin arzikin Afghanistan. Rahoton ya kuma ce ana tilastawa masu fama da talauci da yunwa suna ɗaukar matsalantan matakai domin ceto rayuwarsu ciki har da kwadagon yara da aurar da yara kana da ma sayar da su. Kafin Taliban ta kwace ikon Afghanistan a cikin watan Agusta, Majalisar Ɗinkin Duniya ta tattara alƙaluma masu ɗimbin yawa akan kashe fararen hula inda mata da yara suka fi yawa a ciki yayin da kashe mutane ya ragu. Rahoton ya ce ana ci gaba da kashe fararen hula a hare-haren da ƙungiyoyin 'yan bindiga da dama ke kaiwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A gobe Laraba ne shugaban Amurka Joe Biden zai kai ziyara a Kentucky domin ganin irin barnar da mahaukaciyar guguwar nan ta yi a makon da ya gabata inda ta kashe akalla mutum 64 kana ta raba wasu dubbai da gidajensu. Biden wanda ya riga ya sanya hannu akan ayyana dokar ta ɓace a jihar Kentucky ya ce a shirye yake ya tabbatar da hakan a jihar Illinois. ya kara da cewa ya umurci gwamnatinsa ta tattara dukkan kayan taimako ga jama'an birane da na jiha a Kentucky da ma wasu jihohi da wannan guguwar ta yi musu barna. Za mu taimaka da fiye da tanadin da gwamnatin tarayya ta yi. Ga misali, za mu tabbatar da hukumar agaji lokacin bala'i ta FEMA ta samar da dala 35,000 na sake gina gidaje, in ji Biden. Ya ce akwai abubuwa da dama da za mu iya yi kada muna kan gudanarwa. Amma dai ya ce za mu yi aiki tare da gwamnoni domin samun nasarar wannan aiki. A ƙarshe, China ta sanar da bullar nau'in cutar coronavirus ta Omicron karin farko a babban yankinta. Hukumomin kiwon lafiya sun ce gwaji ya tabbatar da wani mutum a garin Tianjin da ke arewacin kasar ya kamu da sabuwar nau'in cutar bayan ya dawo daga kasar waje a ranar 9 ga watan Disamba. An killace mutumin a asibiti bayan ya nuna alamun kamuwa da cutar kana ana masa jinya. Labarin farko na bullar Omicron a babban yankin China na zuwa ne shekaru 2 bayan da aka fara gano COVID-19 da kwayar cutar coronavirus ke haddasawa a tsakiyar birnin Wuhan. Tun lokacin da kuma China ta ɗauki mataki mai ƙarfi da ya haɗa da gwaji na gama gari da kafa dokokin kulle da kuma killacewa a matsayin matakin kariya daga wata annoba nan gaba. Hukumomin kiwon lafiya a faɗin duniya suna kashedi cewa Omicron, wanda aka gano a sama da ƙasashe 60 a duniya tun lokacin da ta fara bulla Afirka ta Kudu a cikin watan Nuwamba, ka iya zarce nau'in cutar ta Delta mai tsananin haɗari nan ba da daɗewa ba.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Duba da yadda lamarin tsaro ke ci gaba da tabarbarewa musamman a yankin arewacin Najeriya, wata gamayyar kungiyoyin arewacin kasar ta ce gwamnati ce ke da alhakin matsalolin tsaro da ake fuskanta. Kungiyar ta kuma daura damarar daukar matakan da take fatan za su samar da mafita daga wannan matsalolin. Daga Sokoto, Muhammad Nasir, wakilin muryar Amurka, ya aiko mana da wannan rahoton.
Lamarin rashin tsaro a arewacin Najeriya da yana ci gaba da karuwa musamman a jihohin arewa maso yamma, abinda har ya kai ga kona mutane da rayukan su har su mutu. Kuma lamarin na ci gaba da karuwa inda mutane koyoshe kukawa suke yi kamar wannan mazaunin sabon birni.
Yanzu haka buguwar ka da nema yanzu garin gatawa kara garin idi zambadawa nasarawa suna canza tsowa ce. Kaji dai nan gatawa sun ɗauki wani liman da wasu mutum uku kuma sun ka zaka cikin daren da kuma sun ka mamaye da masallaci kuma sun ka ɗauki mutum uku. Ya kamata a warka daga bacci rayuwa ta haka ta kai a kullum wannan sabbi.
Duba da yadda lamarin ke ci gaba da wanzuwa, kuma har yanzu matakan da mahukunta ke dauka sun kasa warware matsalolin musamman duba da yadda aka yi kisan gilla ga matafiya a Sokoto. Yasa gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya suka hadu a jihar don duba da za su fito wa lamarin. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Nastura Ashir Sharif ya ce sun fara ne da zaman tattaunawa da wadanda lamarin ya shafa kai tsaye, kuma daga cikin abubuwan da suka gano akwai kasawar hukuma tamkar dai babu gwamnati a ƙasa.
Dan abubuwan da muka ji ya taya mana da hankali, misali kamar a Raba local government a kowane kauye da yake ce masa Gambuwal, an ce shi shugaban yan sa kai na gurin hakurkuku ke gare shi da in ya kama fulani ke saka su a ciki, sannan wai duk motar da ta zo hanya idan ya ga inda sai a ce a tsaya a ce akwai rago a ciki, sai inda ba fulani sai a fito shi a yanka shi. To yanzu za ka ce da ni akwai gwamnati, akwai doka da oda. Sannan su kuma yanzu kamar su waɗannan maharan ƴan fulani yanzu abinda suka yi la wannan satin da ya wuce, su ɗau mota su tare ta in zai da kurin in har kashe mutanen zasu su kashe su mana kurin su kyale su, amma ku kulle su a cikin mota ku kunna musu wuta sai da suka kone gaba'in su. To kaga wannan ya nuna maka cewar gwamnati ce babu a ƙasa, shi sa har abin ya kai wannan mataki.
Haka masu lura da cewa shugabannin arewa ba su damu da ganin cigaban yankin nasu ba.
Yanzu a arewa jihar Kano, a Najeriya ma jihar Kano ta fi kowace jiha yawan mutane, amma gaba ɗaya ɗan sanda da yake jihar Kano guda 8,000 ke gare mu, amma jihar Lagos ita kadai tana da ɗan sanda 43,000. Yana nuna su wa'ancan suna iya tsayawa su kwata ma kansu haƙi ko abin da suke so daga wani tarayya, amma mu na mu ba wannan ne a gaban su ba. Sannan na biyun sun ba kumanta ba, lokacin da gwamnonin ƙasar Yarabawa suka fara shirin wayi kafoto kungiya ta tsaron yankin su wanda ya saba da kundin tsarin mulki, amma suka yi muka zo muka ce to gwamnatin arewa mu muka buƙatar tsaro, amma gwamnonin arewa kin yi suka yi.
to kowane mataki ne za su dauka da suke fatar ya kawo ƙarshen waɗannan matsalolin.
Abinda muka shirya shine zamu dawo Sokoto, zamu zauna a tattauna wannan masala. Saboda duk al'amarin ka kula da shi, wato rashin fahimta ne da sakaci na gwamnati har ya bar abin ya kai wannan matakin da ya kai. Mu duba yiwuwar hanyoyin da za a kawo sulhu da maslaha a cikin al'amarin nan. A matsayinmu na kungiyoyi da muka damu da makomar mutanenmu, shine matakin da za mu dauka. Ita kuma gwamnati za mu rubuta mata shawarwari da binciken duk da muka yi muka gano wannan abubuwan, da tabbatar da laifinta ne ya janyo wannan abu.
Daidai lokacin da gamayyar kungiyoyin na Arewa ke wannan shirin, tuni wasu jama'a sun da kufa ga addu'o'i, yayin da ita kuma hukuma ke cewa tana nata kokari duk domin a samu shawo kan waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. To yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Niger. Wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar sun zargi kakakin majalisar Alhaji Seni Umaru da taka doka sakamakon rashin ba su damar sauraron ministan tsaro da takwaran aikinsa na cikin gida a game da abubuwan da suka faru a ranar 27 ga watan Nuwamban da ya gabata a garin Tera, inda wasu masu zanga-zanga suka datsewa ayarin motocin sojan Faransa hanya a lokacin da suke shirin zuwa garin Gao na ƙasar Mali. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da wannan rahoton, inda ya tattauna da dan majalisa Aliyu na mata.
A washegarin tarzomar da ta yi sanadin mutuwar mutane biyu a garin Tera ne wasu 'yan majalisar dokoki suka shigar da takarda a gaban shugaban majalisar akan bukatar ministan tsaron ƙasa Alkasim Indatu da takwararsa na cikin gida Hamma Sule su bayyana a zauren majalisar domin su yi bayani akan wannan al'amari. Sai dai har yanzu haka bata cimma ruwa ba.
Abin da muka tambaya shine ministrori na tsaro da na cikin gida su zo su bada bayani bisa abin da ya faru. Wane ne aikata wannan aiki a sha, kuma wani matakai ne aka dauka ka dan sabili da a gane wanda ya aikin. Muna son mu gane, kuma 'yan ƙasa suna son su gane, shine muke son a gaya mana. To har bisa ga yau wannan abin ba a yi shi ba, ministrorin ba su zo ba, kuma Assembly National a cikin program kin ma ba hito ga hili aka ci garar za a yi ba.
Wannan yasa aka fara zargin kakakin majalisar Seni Umaru da yunkurin kare ministocin, lamarin da a fili ke nuna taka doka har ila yau ga dan majalisa Aliyu na mata.
Muna ganin kamar kewaye-kewaye ne ake ta yi, dan sabili sun ga lokacin zaman taron majalisa ya kusa karewa tunda 24 za a liƙewa. Sati mai zuwa 18 December ne yawancin mutane za su tafi wajen sallah da public, kenan wani lokaci za a yi, kenan kewaye-kewaye za a yi dan a samu damar cewa har lokacin ya kare wannan taron na yanzu da aka yi na bisa kasahin kudin kasa ba a yi ba. Mu shi ne muka gane kenan ya yi biyu lamsa mai kishi tunda sabili da abin da ya kamata ya yi yana siyasa ne ciki, dan sabili da gwamnati ko su ne suka ce kayya gayi ko ko shina yayi niyya shine abin musani ba.
Rashin zuwan waɗannan ministoci ya haifar da muhawara a ɗazu da hantsi a zauren majalisar dokoki kafin daga bisani kakakin majalisar ya saka ranar tantauna wannan batu na kisan matasan garin Tera. Yace an dan samu kuskure da rashin fahimta a tsakanin sakatariyar majalisar dokokin ƙasa da kwamitin shugabancin majalisar a wannan rana. Mafari kenan ba a sanar da 'yan majalisar cewa ministan tsaron ƙasa da takwaransa na cikin gida sun yi tafiya, saboda haka a dau hakuri a kurari gaba. Amma kuma za mu yi kiran su domin su zo su yi bayani a ranar 23 ga watan Disamba. Rashin halartar ministan tsaron ƙasa da takwaransa na cikin gida a zauren majalisar dokokin ƙasa ya matukar jawo majalisar suka a 'yan kwanakin nan a kafafen sada zumunta, inda wasu 'yan ƙasa ke ganin gazawar majalisar wajen tilasta mambobin gwamnatin zuwa su yi aikin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya wajabta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
kai da Sulaiman mana barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
Gwamnan jihar Niger Nigeria Alhaji Abubakar Sani Bello ya ziyarci al'ummomin da ƴan bindiga suka kai mahari a lokacin da suke gudanar da sallar asuba a masallaci a kwanakin baya garuruwan Mazakuka da Adogon Malam da kuma garin Ba'are dukkaninsu dake cikin yankin karamar hukumar Mashegu sun gamu da bala'in kisan gilla na rashin imani daga waɗannan mahara. Ga dai abinda al'ummomin yankin ke cewa akan wannan ziyara da gwamnan ya kai a wannan yanki da babu hanyar mota mai kyau.
Sunana Aminu Isa, ina zaune ne a Tungan Ba'ari. A gaskiya alhamdulillah ba mu taɓa sa ran mai girma gona zai ziyarce mu a irin wannan yanayi da muke ciki ba. To alhamdulillah mai girma gona ya zo har inda muke Tungan Ba'ari, inda aka kashe mana iyaye da kakanni a wurin sallar asuba, suka kuma tafi, suka mana gari, suka tafi da mutanenmu kuma. To alhamdulillah Allah ubangiji ya saka mai girma gona da alheri, Allah ya ƙaro mashi cigaban da yake wannan inda yake. Kuma alhamdulillah yanzu kan wuri alhamdulillah da sauki. Gaskiya mun samu saukin al'amuri, gaskiya tunda har yanzu babu wani labari inda suka shiga. Kuma mu sun gamba da yanzu gaba ɗaya wanda suka yi gudun hijira zuwa wasu wuraren sassa daban-daban, wasu sun fara dawowa, kowa zai ci gaba da aikin gonar shi.
Sunana Ibrahim Musa, ina zaune ne a garin Adogon Malam. Gaskiya ziyarar nan mun ji daɗi sosai matuƙa, kuma da ƙarfin gwiwan da Allah ya bashi ya zo da shi da magoya bayan shi da ƴan uwan ciyamomi wanda suka goya ma mai girma ciyaman baya, mun gode Allah ya saka musu da alheri. Shi ma gauna Allah ya ƙara ɗaukaka abubuwan da ya bayar da shawarwarin da ya bayar, duka mun gode. Kuma yanzu insha Allahu mun samu zaman lahiya, mun kuma samu kwanciyar hankali. Insha Allahu yanzu tun daga zuwan mai gurin mai girma gauna, yanzu kowa ya samu sakewa cewa lallai an kula da mu, an san kuma muna nan, an ziyarce mu, an kuma yi magana da mu, an ba mu hakuri, an kuma jaddada duk abubuwan da suka faru. Gaskiya mun gode.
Kuma babban godiyarmu gonanmu ya nuna mana soyayya. Abu ya faru da mu, iyayenmu, yanninmu, ya'yanmu an kashe, ya je ya mana jajiya, ya mana addu'a, kuma har ya dan taimaka mu wayanda aka kashe uwayen. Allah ya saka mishi da alheri, Allah ya ƙara bashi gwiwan mulki, Allah ya ƙara bashi yiwuwar mulki da alfarma na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.
Alhassan Isa Mazakuka, shugaban ƙaramar hukumar Mashegu. Gaskiya tunda na hau mulki ban taɓa jin daɗi irin na jiya ba. Yanda mai girma gwamna ya tausaya ma mutanenmu, ya shigo duk inda abubuwa na ta faru da mutanenmu, wallahi tallahi in ka buɗe zuciyana wallahi ya cika da annashuwa, na ji daɗi.
A cikin bayanin da gwamna Abubakar Sani Bello ya yi wa manema labarai a cikin harshen Turanci, ya ce abin takaici ne a kai ma mutane hari a lokacin da suke sallar asuba.
It's very unfortunate that people have been attacked while saying their prayers early in the morning. So this is very unfortunate and is unacceptable. However, I had a discussion with the council chairman and the local authorities. I understand it is a work of bandits, probably with the connivance with some locals. So I called the attention of the community to pay attention to their neighbors.
Abun bakin ciki ne kuma ba abun da za mu yarda da shi bane. Yace na yi magana da shugaban karamar hukuma da kuma sauran masu iko a karamar hukumar, na kuma fahimci ɗan bindigar suna aiki ne tare da haɗin bakin na gida, a saboda haka na yi kira ga jama'a da su rika kula da mugayen mutanen da ke cikinsu domin tona masu asiri. A yanzu dai jama'a sun dukufa wajen gudanar da addu'o'i na musamman domin neman sauƙin wannan masifa daga Allah. Gabanin sanarwar mai alfarma Sarkin Musulmi Sultan Sa'adu Abubakar na cewa a ci gaba da addu'o'in nan, tunima aka fara gudanar da addu'o'in a jihar Niger kamar yadda ya faru a masarautar Kwantagora a ranar Lahadin nan da ta gabata.
Liman al-mulkul yau lillahi al-wahid al-qahhar, liman al-mulkul yau lillahi al-wahid al-qahhar. Allahumma nas'aluka bi wahdaniyyatika wa qayyimiyyatika wa sarayanika qayyimiyyatika fi kulli shay'in an tarfa'a dhikrana kaysa umurana wa tahfaza a'ralana wa imanana wa dima'ana wa amwalana wa ahlana innaka zu wafa'in wa zummatin wa hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel sayyidina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi
Imam Shehu Limayi na ɗaya daga cikin shehunan malaman da suka gudanar da addu'o'in.
Ya ina son ya ce majtama qaumun yad'u ba abun wa yu'minu ba abun illa tujiba du'ahum. Hadisi ne sahihi. Jama'a ba su bata ruwa wuri su sashi na addu'a sashi na amin ba sai an amsa addu'a. Saboda albarkacin taron nan shi ke sa sirrin ijaba saboda zuciyanka na kalau. Ile fiye da wanda ke addu'a yana da fa'idoda da yawa wanda suke lato addu'a lato sa a cikin rayuwar dan adam da kuma rayuwar iyali baki da
wasu za su dauka kamar an yanke kauna da matakin da gwamnati ta dauka shi yasa aka koma wannan bangare na
la ba abin nan ba yanke kauna bane ga matakin da gwamnati ta dauka ita kanta gwamnatin ai wato wata abba ce wadda mutane ne gwamnati ai ba wai wani abu ne gwamnati mu mutane ne gwamnati in ka lura ƴaƴan mu nake gwamnati ko daga cikin mu ne kuma shi za Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ba mu aiko manzo ba sai da halishin mutanen shi kuma dan mutanen shi shi kanshi manzo baki da ita gwamnatin duk duniya da ka sani ai mutane ne gwamnati ba wannan gwamnati ba
Me za ka ce game da matakin kashe bayan Allah lokacin da suke sallah asuba kusan to biyu na faruwa a wannan masallaci
wannan wata jarima ce wadda take ba mu samu irin ta ba mu ga irin ta ba sai a cikin wannan lokaci ko da kin ba bakon abu bane cewar zai zo muna da tarihi da zaka duba cikin kitabul fitani a ƙarshe na Ibn Majah an ambaci wannan layi da aka kebe da hadisai da aka yi maganganu masu ban tsoro wanda wayannan abubuwan duk za su zo hatta wanda ya kisan ma in an tambaya ce bai san ma da wanda ne ya kashi ba iyaka ka ji an ce ya ce an sa su ne in an ce su bari za su bari saboda kan zaka tambaye su laihin me wayannan mutane suka yi sai kai sun ce su ma ba sani ba illa dai kawai an sa su ne to kikenan wannan ana ce da su bayin mashi'a watan mashi'ar Allah tabaraka wa ta'ala ta yi aiki da su wanda duk kuma inda ta kada su nan za su je da za su gane abin bai da kyau da su ma sun bari muna fata kuma Allah sa su bari
sunana Muhammad Bello Musa watan dama Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya gaya mana karshe suratul furqan Allah ya ce ba zan damu da ku ba in ba don addu'a ku ba kenan muhimmancin addu'a babba ne in ba mu yi addu'a ba Allah ba zai kula da mu ba in mun yi addu'a kuma Allah ta'ala zai kula da mu wannan shi yasa aka umurce mu yi wannan addu'a kuma as-sam'u wa ta'al wallahi mar'i muslim fi ma ahabba wa kariha malami umar bi ma satillah muka zo muka ci gaba da wannan addu'a domin neman Allah ya dauki mana wannan bala'i
fata dai Allah ya karbi addu'o'in domin kawo ƙarshen wannan fitina ta yadda jama'a za su samu sa'ida Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
da Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da daya wasa tilo na mako na tara na wasannin kwallon kafa na Super League na kwallon kafa na Jamhuriyar Nijar inda aka goga tsakanin AS Duan ta wambirin Yamai a cin wambirin Yamai da takwaranta da Sahel Sporting Club ta wambirin Yamai dukkan kungiyoyin guda biyu sun da yi abin nan da Hausawa ka cewa ka dibi na gashi ni kuma na dibi na da kuwa inda suka tashi daya da daya inda a teburin wasannin kwallon kafa na Super League Professional ta Jamhuriyar Nijar na
kakar wannan shekara ta kullun kafa ta 2021-2022 ta kasar a Sudan ta custom ta kasar tana a matsayi yanzu haka na biyu da maki 16 yayin da Salis Sporting Club ta wumburin yamai take ta biyar da maki 11 wannan kokamin a gudanar da cikamakin sauran wasanni na ranakun na tara na Super League Professional ta kullun kafa ta janguriyar Niger dudde a janguriyar Niger ita ko kungiyar kwallon kwando ta club din AS Niger ta wutar lantarki ta bambirin yamai ita ce ta samu hankade ta kwaranta na Republic Democratic Congo da ci 491 a wasannin league na club na kwallon kwando na nahiyar Africa da ke wakana kasar Kamaru yanzu haka a wasansu na biyu AS Niger ta janguriyar Niger ta shakashi a hannun Slack ta kasar Guinea da ta hidda su daga wannan kwamballar da tazar wallahi 30 wannan ko a wasan da suka yi a kwanaki biyu da suka gabata a yawun da kasar Kamaru a ci gaba da wasannin kwallon kafa na teburin Premier League na kasar Britania wasan da ya kamata ya hada Brentford da Manchester United a yau cikin dare an dage shi har sai wada hali yayi yayin da ake can ana kabrawa tsakanin Norwich da Aston Villa sai kuma Manchester City da Leeds United a Bundesliga kuwa na kasar Jamus ko kuma kasar Alemanya a teburin kakar kwallon kafa na wannan kasar na wannan shekara ta 2021-2022 Stuttgart tana can tana goga da Bayern Munich da ke jagaba a waɗannan wasannin sai Wolfsburg na bugawa da Cologne yayin da Mainz ke can tana kabrawa da Hertha Berlin sai Arminia Bielefeld na karbar bakuncin Bochum Haruna Mamman bako na birnin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger
takaitattun labaran duniya.
Jama'ar lafiya a Najeriya sun ce za a lalata kusan allurar rigakafin COVID-19 miliyan 1 da suka lalace kafin a yi amfani da su. Hukumomin sun dora laifin lalacewar ne a kan masu ba da agajin da suka ba da allurar rigakafi mai ɗan gajeren lokaci. Babban daraktan hukumar kula da kiwon lafiya ta ƙasa matakin farko Faisal Shaibu shi ne ya ba da wannan sanarwar a wurin wani taron mako-mako akan COVID-19 a jiya Litinin a birnin Abuja. A ƙasar Kenya kuma babban kotun ƙasar ta dakatar da umarnin gwamnati cewa kowa ya je ma'aikatan jama'a da sauran wurare domin yin allurar rigakafin COVID-19 kafin ranar 21 ga watan Disamba. Alƙalin babban kotun Kenya Anthony Mrema ya dakatar da umarnin da gwamnatin ta bayar cewa duk wanda bai riga kafi ba to ba zai samu kulawa ba a ma'aikatan jama'a daga mako mai zuwa. Wani dan kasuwa Enoch Aura shi ne shigar da ƙara a kotu a makon da ya gabata yana kalubalantar umarnin gwamnati cewa ya saba wa doka. A ƙarshe hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kashedi cewa Afghanistan tana fuskantar matsalar cin zarafin bil'adama kana idan mahukuntan Taliban suka gaza mutunta 'yancin bil'adama hakan ka iya ƙara jefa ƙasar cikin rikici kana zai shafi ci gaban ƙasar. An gabatar da rahoton shugaban hukumar ne a wata zama ta musamman da hukumar ta yi. Rahoton ya kwatanta wannan mummunan hali da ake ciki a ƙasar da miliyoyin mutane ba su samun abubuwan more rayuwa da kusan rushewar tattalin arzikin Afghanistan.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.